إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان غودياتا تبتغى الله وبنجزن تالكي واندي قار رايا مؤتكم وانن يمتي نلا ربا درن الهميس عشرين دقو قوة محرم hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 8 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu thani dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijari Kaduna a wannan kasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana babina 44 baban da malam Imam An-Nawawi ya kulla babu tawqirul ulama'i wal kibari wa ahli al fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim ajirin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisina 218 babun da ke magana akan girmama malamai da dattijai da ma'abuta falala da gabatar da wa'annan mutanen da ya ambata mana malamai da ma'abuta falala akan waninsu idan malami ya zo to ana gabatar da shi akan kowa idan wani mai daraja ko basarake ko shugaba daga cikin shugabanni na aikin gwamnati suka shigo cikin al'umma babu laifi idan an gabatar da shi akan waninsa saboda haƙƙin jagoranci da shari'a ta daura musu duk da ba tsarin shari'a suke bi ba amma dokar Allah ya tsara cewa in Allah ya kaddara akwai wa'anda al'amuran rayuwarku tana gudana a ƙarƙashinsu koda ba musulmai bane Allah ya kaddara su ne jagoran jagorancin al'amuran rayuwa ku take hannun su matukar ba sun sa ku sabawa Allah ko sabawa manzon Allah ko yin shirka da makamancin haka ba to ku girmama su kuma ku gabatar da su amma na farko shine girmama malamai da wa'annan ma'abuta falala da masu sarauta da kuma daukaka wato inda suke na karantarwa da girmamawa da kuma nuna darajar su imana babu laifi idan Allah ya kaddara wani shugaba ya shigo sai aka ce ai wani shine kaza wannan ba laifi bane amma kada ya zama an sanya tumasanci da bambadanci da kuma neman abin duniya amma dan shugaba ya shigo misali a masallaci ko wurin da ake wani taro sai aka ce wani muna sanar da mutane wani a matsayinsa na shugaba ya zo muna girmama shi muna kaza wannan duk babu laifi amma mu anan galiban sai kaga kaman ana ganin ai an siye mutum ne ko kuma masallaci daga cikin masallatanmu da ake da su a ce wani shugaba shugaban ƙasa ne ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko shugaban wato wakilai ko waɗanda suke ƙarƙashin wakilci da suke aiki a gwamnati kaga su gabanni ne idan sun shigo babu laifi aka girmama su aka ce yalla bai wani ka zo ka zauna a wuri kaza ko kaza ko a ajje musu wuri wannan bai saba wa shari'a ba saboda mu mutanen mu idan an yi haka sai a ce ai malamai suna neman abin duniya ne shari'a ce ta sa mu girmama su saboda haƙƙin jagoranci in har shari'a ta musulunci za ta tsara cewa in an zo da gawar mutum masallaci kuma akwai shugaba misali gwamna a tsarin shari'a shi yafi dacewa yayin wannan mutumin sallah amma to kaga tunda ba ilimin addini yake da shi ba ko kaga shi da kansa ma ba zai fara tunanin bare ya shige abin nan ba amma a tsari na shari'a in shugaba ya zo wuri to kowa haƙƙinsa na sauka ana gabatar da shi lokacin da Imam Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani Allah ya ji kansa da rahama ya rasu kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo kissan a cikin Al-Bidaya wan Nihaya an zo da gawan Imam Ahmad kasar ranar mutuwarsa Allah ya nuna wato walittaka da karama ta Imam Ahmad Yahudawa 10,000 suka musulunta a ranar da ya rasu to lokacin da aka zo da gawan ɗansa Salih shine babban ɗansa an zo an gabatar da Imam Ahmad zai mai sallah ya tsaya kenan zai yi kabbara sai aka taba shi a baya aka ce al-amir al-amir as-sunna al-amir ga shugaba ya zo kuma sunna shine shugaban yi masa sallah yace sai na ja baya sai na gabatar da shi sai na tsaya a bayansa shine dan da bakin sa yake bada labari yace da yawa mutane sun zaci ni nayi wa babana sallah amma ba ni ne masa ba saboda haka zaka iya karanta wani kissa a ce maka Imam Ahmad ne wato Salih shine yayi wa babansa sallah to in kai ji wani ya bada wannan kissan a nashi sanin kenan to amma shi Salih da kansa shi ya bada labarin yace ba ni nayi sallan ba yace zan kabbarta aka taba ni a baya aka ce mun sunna a gabatar da shugaba yace ina juya sai na ganshi sai na tura shi sai na ja da baya kaga wanda bai gani ba shi mai zatansa Salihu ne wawa babansa sallah to wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan idan shugaba ya halarci wuri a gabatar da shi, kaga duk wannan yana nuna mana girmama shugabanninmu. Ana fahimta? Kuma malami daga cikin malamai, wannan shine number one a wajen girmamawa, wanda ke danne shi idan ya zo wuri shine kadai shugaba. Ashe kenan, ai malami abin girmamawa ne, ba abin renawa ba ne, kuma ba abin cin fuska ba ne ko cin masa mutunci ba. Za mu tashi akan hadisi na anawa bugun hadisi na 356 da malam ya ce wa an maimun bin abi shabib rahimahullahu anna aishata radiyallahu anha marra biha sa'ilun fa'a'tathu kisratan wa marra biha rajulun alayhi thiyabun wa haybatun fa'aq'adathu فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة حديثي لدى ميمون بن أبي شبيب رحمه الله تعالى wannan tabi'i ne wanda malaman hadisi sun yi magana akan shi wannan maimun din cewa ai bai hadu da nana Aisha ba, saboda shi yayi rayuwa ne a Kufa, kuma a matsayinsa ya hadu da Mughiratu dan Shu'ba, amma bai haɗu da nana Aishatu ba, saboda ita nana Aishatu ai a Madina take. Ana ganewa? Suka ce bai yi rayuwa da ita ba, kamar yadda Imamu Abadi ya ambata a cikin Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud, haka Imamu Nawawi ma a cikin sharhin Nawawi muqaddiman sahihu Muslim haka ya kawo wannan, saboda Imam Muslim ya zo da hadisin a cikin sahihu Muslim muallaqan, ya kawo hadisin wato ta'aliqan. Abinda suke cewa shi wannan bawan Allah, har ma Imamu Ibn Salah yake cewa dalilin da yasa Imamu Muslim ya kawo hadisin muallaqan a cikin sahihinsa, saboda shi sharadinsa a wajen isnadi ya shartanta muasara, cewa in kuka yi zamani daya da malami, misali rawi yayi zamani daya da wanda aka rawaito hadisin garisa, to Imam Muslim yana gabatar da shi a matsayin dalili. Abinda ya sa Imamul Bukhari ya dara masa a matsayinsa na malaminsa, shi Imamul Bukhari a isnadi ya jinda ya sharadin al-mu'asara da liqa, in kai zamani da mutum kuma dole sai in kun haɗu, dan kwa iya yin zamani da mutum kila kana yaro ko sai dai a baka labari, amma shi ka'idarsa sai kun yi zamani ɗaya kuma ka haɗu da shi ka koyi karatu a wurinsa, sannan zai rawaito hadisi naka, kaga dole nashi ya fi wancan ƙarfi. Haka Imamu Ibn As-Salah ya ambata. Imamu Al-Munziri ya ce duk da maganar da Imamu Abu Hatim Ar-Razi ya ambata a kan Maimun bin Shabib, ya ce da ya tabbata cewa bai haɗu da nana Aishatu ba, saboda shi ya yi rayuwa ne a Kufa. To wannan tabi'i ne, Allah ya ji ƙansa da rahama, shi sa ka ji Imamu Nawawi ya ce maka anan rahimahullah, bi ma'ana Allah ya ji ƙansa da rahama, saboda shi tabi'i ne ba sahabi ba. Anna Aishata radiyallahu anha marra biha sa'ilun. Lallai na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta wani mai tambaya ya gilma wurinta. Fa'atathu kisratan. Na na Aishatu sai ta ɗauki gurasa ta bashi, ita shi ne ake kira kisra. Ana ganewa, ta ɗauki gurasa ta bashi, kaga wannan Kanawa sun fi kowa sanin. Ko? Kaga tana mu'amala da shi. An gane? To amma yau idan ka je ƙasashen Larabawa, ka ce a baka kisra. Kisrar da za a baka ba gurasa ba ce. An gane? Nasu kisrar tana da fa'i, ana yin ta fa'i, za ka ganta suna yin ta kaman wato sinatar tana da fa'i. Bayan haka sukan ci da miyan kuɓewa busassa. Sukan ci ta da miyan kuɓewa busassa. Musamman kaman Sudan, in aka maka kisra, miyan da ya fi dacewa sai a sa maka miyan kuɓewa busassa. Kuma ya ji nama. Haka suke masu sai ka ga sun sa an baka kaci in ka je gidajensu, in dai ka je za a baka. Ana ganewa? To kaga suna yin wannan to. Tun da ka ji an ce kisra, in ka ce to ai malam wata rana ya ce mana gurasa. Ana ganewa? To shi kisran da suke amfani da shi a lokacin suna kiransa a yanzu ya sha daban da kisra a wannan lokacin gurasa ce. Ana ganewa? Saboda su Larabawa wani abin da kai baka sani ba, in ka gani sai kai ta mamaki. Wallahi mun taba zuwa gidan wani mutumi muna ce mai White House da Azumi, shi yakan turo a ibi ɗalibai 50 wata rana 100 duk kowace rana tun daga farkon Ramadan har zuwa ƙarshe, ɗalibai 100 su zo gidansa su ci abinci. To a gidan ne mun zo buɗe baki sai naga an kawo tuwon shinkafa da miyan kindurmo. Wallahi kuma abin mamakin tuwon shinkafan an dafa ta da suga, shinkafan da suga aka yi, ga miyan kindurmo shi ne miya. Na ga ajiye a gefe na ce oh Allah ɗaya gari babban. Haka ka yanko tuwo ka tsoma a kindurmo ka sha shi ne miyan. Na ce ban taɓa ji ba amma na ce zan ji saboda tarihi. To kaga irin wannan, to na taɓa zuwa ma wani gida an babu sako daga nan Kaduna mu kai mai a nan Sudan. Wallahi da na je ka dai san madaran zomo kai ɗan shekara 30 ba zai san shi ba, amma daga 40 zuwa sama ya san ne ake nufi madaran zomo. Akwai wani ganye ƙanana haka, in aka ba zomo za ka gina fitar da farin abin nan a ciki. To shi ne ake kira madaran zomo ko? Sai na ga an haɗa min salati da shi. Sai na yi shuru na kallo na ce kai, wannan fa a zuciyana nake ta magana na ce wannan fa madaran zomo ne. Yau kuma na zo Sudan gashi an kawo min a matsayin abinci. Na ce to bari in gani. Ga kokumba ga waye an haɗa da, na ce to bari in ɗanta na kuma da na ji. Sai na ji ashe yana da daɗi, na ce kai zo wannan fa sun mana wayo. To kaga yanayin abin nan da kuma yanayin abincinsu. To na Aishatu da wannan mai tambayan ya zo ba yi da abu, yana da buƙata ne, sai ta bashi ya ci. Kaga kenan ta bashi daidai da shi da ya zo sai ta bashi. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa haiba. Sai wani mutumi ya zo shi kuma ya sa kaya masu kyau, yana da kwarjini. Kaga kenan ai mutumin da ya zo da ɗan singlet da ɗan slippers ya zo, kaga za ka ba shi abinci lafiya lau ba za ka damu ba. Amma in ka ga mutum ya shawo gezuna ya ci zannabukar ko koma ɗa a banki, yawwa idan ya zo kaga abincin da za ka ba wancan ba shi za ka ba wannan ba. Haka ne saboda yanayin zubinsa. To tana ganin zubin wannan mutumin, fa aqadatu sai ta ce zauna. In jina na Aishatu sai ta ce zauna sai ya zauna fa akala ta bashi abinci ya ci fa qila laha fi dhalika sai aka ce mata to ah shi wannan ya kika bambanta shi da wancan ana ganewa fa qalat sai nana shi ta bada amsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce anzilun nasa manazilahum ku sauke mutane a kowa a matsayinsa bi ma'ana kowa a ajiye shi a ne matsayinsa kaga shi wancan an bashi daidai da shi ko an ajiye shi a daidai inda yake shi ma wannan an ajiye shi daidai darajarsa da matsayinsa ana fahimta to kaga wani idan ya zo misali arka zo walima ya dan samu koda cinya ne lafiya laushi sai har ma labari zai bada kai cinya fanaci amma wani dan kaka mai cinya ai baka mai bajinta ba haka ne saboda shi badawa ma yake to kaga kowa ana ajiye shi a ne daidai matsayinsa a wajen gabatar da shi to kaga irin wannan da malami yayi wannan zaka ji an ce to ka gani har suna ma bambanta mutane kaga wancan kaza ko wancan kaza a'a kowa da yanayin matsayinsa kamar yadda aka bani labarin wani bawan Allah ya zo wucewa ne sai ya ga mutane sun zazzauna ana zaman makoki sai ga an kawo abinci kawai sai ya wuf sai ya zauna kusa aka ba shi takeaway sai ya ga akwai kaza kai an ba shi irin cinyan kaza nan ɗin kuma ƙato da ya ci sai aka ajiye mai bottle water ya sha ya ɗan sa hannu ya ɗan ma wanke sai ce Allah maimaita mana kaga shi saƙon da yake nufi irin wannan abincin Allah ya ƙara kawo shi ai shi ne saƙon saboda ya ja girki shi ne sai aka ce mutuwa ce sai ce to Allah ya ji kan musulmi to anzilun nasa manazilahum kowa a ajiye shi a matsayinsa ana ganewa to kaga wannan wata tarbiyya ce shari'a take karantar da mu a wajen babun mu'amala kaga wani in ka dan mai abin nan shikenan yana so kamar yanda Abdullahi dan Umar dan Khattab hadisin Imam Muslim yana tafiya tare da dalibansa yana kan jaki sai ya ga wani mutumi yana zuwa wurin babansa Sayyidina Umar kawai Abdullahi dan Umar na ganinsa sai ya sauka a kan jakin sai ya ɗauki mutumin sai ya ce ya hau kan jakin ya zaunar da shi da ya zaunar da shi a kan jaki sai Abdullahi dan Umar ya ƙara cire rawaninsa sai ya sa mai tabi'ai daga cikin ɗalibansa sai ya ce akramaka Allahu ai ƙauyawa suna amincewa da karami ɗan abin nan da ka zaunar da shi da kai kawai a kan jakinka ai ya wadatar da shi sai ce kai baka san yana zuwa wajen mahaifina ba ina ganinsa da babana kaga abin da yake so ya nuna a saƙon a wurin shine wani idan ka dan mai abin da zai ce ka daraja shi wani ko an baka yi ba sai ce ka wulakanta shi saboda darajar shi ta fi ƙarfinka mai haka ana ganewa kowa yanayin zubinsa da yanayin yanda za a ɗauke shi a girmama shi malam ya ce rawahu abu dawud wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito sa lakin qal sai dai imamu abu dawud da kansa ya ce maimun lam yudrik aisha shi wannan maimun bai haɗu da nana aishatu ba basu haɗu ba saboda haka وقد ذكره مسلم في اول صحيحه تعليقا امام مسلم يا انبتي wannan hadisi amma muallaqan ya cire isnadin gabaki daya ana ganewa ya cire isnadin gabaki daya shine sai yake cewa fa qala sai yake وذكر عن عائشه kaga ya cire isnadin sai yace an ambata daga nana Aisha abinda yasa ya zama muallaqan yanzu tunda ya cire isnadin ranka ta kam ai an san Imam Muslim bai rayuwa tare da Nana Aisha ba akwai tazara tsakanin su to kaga anan shine mu'allaqan ya ci ya rataye isnadin kamar misali dan shekara 30 yazo ya ce maka wata rana Mallam Abubakar Mahmud Gumi ya ce sai ka ce wannan sai dai baban kai baka labari ko saboda me rasuwar sa ma kadai ya dara shekara 30 a duniya to kaga sai dai a ce a'a kai labari aka baka amma wannan magana ta girme ka ana fahimta dan shekara 40 idan yazo ya ce eh sai a ce eh ta yiwu ka ji ne saboda a lokacin kana yawo an gane tunda 92 ya rasu kaga daga 92 zuwa yanzu shekara nawa eh a 28 a ina 34 kaga mai 40 kaga yana shekara 6 a lokacin kaga sai dai a bashi labari ko amma bai yi wannan wayan da zai ce ba ko ya ce maka wata rana sai ya ce a wallahi labari aka baka saboda ba ka da wayan da zaka gani kaga daga nan an fahimci wannan to mu'allaqan shi Imam Muslim sai ya ce wa dhukira an Aisha an ba da labari daga Nana Aisha waye ba da labari kaga bai faɗi ba shine ta'liqi ya ce ne isnadin da baki daya ana ganewa radiyallahu anha Allah ya kare yadda a gare ta qalat tace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurce mu mu'ajja mutane kowa a matsayin sa kowa a ajje shi a matsayin sa an gane kaga babban mutum a ajje shi awa babban mutum ko talaka ajje shi a me iya talakansa ko sannan malami a ajje shi ne a matsayin sa nawa malanta kowa a ajje shi basarake a bashi me girman sa a nane basarake shugaba a bashi me matsayin sa nane shugaba kowa a ajje shi a iya matsayin sa kaga wannan duk wanda ya fahimci wannan ai zai san yanda zai iya mu'amala da mutane kuma wani babi ne na mu'amala duk mutumin da ya zauna a Sudan akwai wani babi da zai amfana da shi a babin mu'amala shine ba zai in dai kaga yayi rayuwa a Sudan kuma yana da girman kai to ba na tsammani a duniya akwai inda zai je kuma ya rabu da wannan girman ka saboda duk wanda ya rayuwa a Sudan zai nuna maka cewa tawalu'u siffa ce ta kowa a Sudan siffa ce ta kowa za ka ga professor yana shiga mota a korukura ya zauna a baya kai nan digiri ma kadai kake da shi amma kana me kana ganin kai kafi karfi ka zauna ma a abin nan kaga din na department zai zauna a cikin cafeteria ya ci abinci da cook ko kuma ya ci abinci da masu shara na faculty ku dalibai ku zo wuce ya ce muku faddan zo ku ci kuma ka zauna ya baka ina za ka samu irin wannan mu'amala nan wani shugaba na jami'a a nan kasar ya shigo Sudan saboda Esther ta nemi medicine a Nigeria a ABU ba a bata ba to tana da kawa a jami'atu Ifriqiya al'alamiya sai ta tura mata takaddunta sai ta tura jami'a na Ifriqiya al'alamiya aka ga ta yi qualifying kawai sai aka fita mata da admission sai baban ya ce kai ci bai da ba ya nema ABU a matsayinsa na shugaba na jami'a an gane kuma a ce ba a bashi ba sai a nan sai ce shi bai yadda ba sai suka buga jirgi da shi da matarsa da yarinyar suka zo Sudan da suka zo Sudan shi yake ba da labari sai ya haɗu da mu gani da wani ɗalibinmu Habib muna magana sai ya zo sai muke ce mai ai ganin
bayan sallah abu ne mai sauki ya bari zamu hada shi da bayan sallah yana kallon mu dalibai ne ya zai mu ce zamu hada shi da me bayan sallah sai muna cikin maganar sai ga bayan sallah takalmin sa daya an cilla shi can a masallaci ya dauko dayan a hannu yana duba ina dayan yake yana haka yana haka ga dayan a hannunsa har sai wani ya ce mai ga takalmin can sai ya dauko sai ya sa shine sai muka ce mai wannan ne bayan sallah yake yayi mamaki a take yayi mana fixing in time da za a ganshi shine da bakin sa yake ga mana yace ko HOD a inda yake sai yayi wata daya kafin ya ganshi shi yake ga mana wannan fa yace in zai zo masallaci yace me cire mai takalmi daban me rike mai takalmi daban in ya gama za a sa mai takalmi ne ko ya sa ko ya kara gaba amma wannan gashi nan a sama a bagas saboda suna daya sauƙin mu'amala kuma ba su dauki rayuwar wani abu ba to kaga in ka zauna cikin irin waɗannan mutanen baka koyi irin wannan ɗabi'un ba to ba na tsammani akwai a duniya akwai inda za ka je ka koya lafiya lau malami ma ku yi karatu ya ce ka za ka ce baka yadda ba za ka iya yin haka sai ya ce to kai faɗo naka zai faɗo a matsayinka na ɗalibi sai ce a ina ka karanta zai ce ka ce na karanta a littafi kaza shafi kaza sai ce wa ɗalibai ku je ku ɗauko littafin ku karanto yanda bawan Allah nan ya faɗi in haka ne ku zo ku gaya min in bai ma ya shi in yana da wani ra'ayi duk da ka kawo dalili sai ce to shi ya yadda amma shi ba zai bi maganar ka ba kai ka riƙe naka shi ma ya riƙe nashi haka zai gaya min to nan kai wa lecturer ka gani ka dinki samun karewa ba har a kore ka kenan ana ganewa to kaga kuma har ma idan kun fito yace kai ban taba ganin dalibi mai taurin kai irin ka ba amma zo mu je dan shayar da kai drink bayan ba kun gama musu da shi a aji kuma yaje ya shayar da kai ka gaya mu wa zai ma wannan to saboda haka ababun mu'amala suna wato abinda ake kira superb a wannan bangaren suna da wannan mu'amala suna da saukin kai ba su da hayaniya ba su da kaza kuma akwai malamin da inda shi ne ya baka ɗari ba wanda ya isa ya rage mai maki wai da sunan moderation bal a wajen ma a ka'ida ana ɗaukan attendance din nan 5 marks ne wanda department take baka kafin a yi jarabawa za a ciro list ɗin ɗaliban da suka ba su samu 75% na attendance ba sai a ce to mahrumuna min al-imtihan sai ana ku yin jarabawa ka'idar me yasa baka samu 75% ba saboda haka baka isa kai jarabawa ba sai haramta maka to akwai wani malami dan Tunisia ne Dr. Bashir Shammam duk dalibi a kulliyar shari'a ya san sa saboda mu lokacin kulliya uku ne 3 department muke da shi a lokaci daya akwai shari'a akwai darasatul islamiyya sannan kuma akwai kanun 4 department muke da shi lokacin da muke karatu wa'annan duk abin da ake koyawa wa'annan department din guda hudu aka koya mana sannan i'lam mass communication wa'annan guda hudun a lokacin kafin a zo a raba su a lokacin da muke karatu kaga akwai kanun law duk abin da ake koya musu an koya mana akwai shari'a duk abin da aka koya musu an koya mana akwai islamic studies kaga shine wanda ni nayi sannan akwai mass communication to kaga wa'annan guda hudun duka an koya mana a department guda daya a lokacin sai daga baya aka zo aka ciccire su aka sa su kowanne department ne mai zaman kansa to shi mutumin yana da tsauri dole ka shiga aji kafin shi in ya shiga to ba za ka shiga ba to kuma ɗalibai na yawan faɗi maddansa yana karantar da usulul fiqh ne to akwai wani ɗan Central Africa ana kiran shi Jabagati mun fito daga masallaci haka sai malamin ya fito irin sai yana gaggaisawa da mu yana miƙa mana hannu yana zuwa kansa shi shekaransa uku maddan wannan cost ne kada ya rike shi ya gama amma shekara uku ya kaza tafiya saboda wannan an roki malamin yace wallahi in bai ci bazan abin nan ba sai ya ci shine da ya fito ya gaggaita da kowa yana zuwa kan wannan dalibin yana mika mai hannu sai ce ana la usafihuka sai ce ni ba zan gaisa da kai ba sai aka ce doctor Bashir Shammam Shammam ne ba sai ce na'am sai ce Shammam Lazib wa anta mur sai ce wannan Shammam abinda ake kira Shammam da Larabci shine sweet melon shine Shammam sai ce sweet melon na da zaki amma kai dacin bala'i kake da shi sai malamin ya kalle shi sai ya dariya sai ya wuce to kai kana tunani in a Najeriya ne ake ma wannan mutum haka kai kana tunanin zai sha ai ba zai sha ba bayan mun haɗu da shi a suku arabi sai nake ce mai bayan wannan abin ya faru na ce kaifa ma aka washe mam sai ya ce ana dasasu ya ce ai na tashe shi na gama cin jarabawansa ya dinka dariya ce yanzu zai koma kasarsa abinda ya rike shi kenan wannan kwas ɗin guda ɗaya kuma da ce komai ba kawai sai ya dariya tun da ya san ɗalibi ne kawai damuwar shi shekara uku ya kamata a ce ya koma gida amma saboda kwas guda ɗaya ya kasa komawa gida to kaga irin wannan babin mu'amalar abu ne mai tsada wanda kuma ba ko ina za ka je ka same shi ba suna da saukin kai mutum ya ganka bai san ka ba kuma zai zauna mafi saukin abin da zai maka shine baka abinci ka ci shi ba wani abu bane Allah ya sa mu dace to shine sai malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nana shi ta ce manzon Allah ya ce musu su ajja kowa a daidai matsayinsa wa zakarahu al-hakim abu abdullah fi kitabihi wannan hadisin imamu hakim an-naisaburi abu abdullah ya ambaci wannan hadisin a cikin littafinsa ma'rifati ulum al-hadith wa lam yadhkur lahu sanadan amma duk da ya kawo hadisin bai ambaci isnadin hadisin ba wa qala هو حديث صحيح شي يتي حديثي ني انغتتي سيدي مالمي سكتي حديث بي انغنت با كمر يند امام ابو داود يا امبتا سنن امام ناصر الدين الباني اتكن جامع الصغير يا انغنت حديث حديثي نمبر 2735 سيدي yana daga cikin hadisan da Imam Nasiruddin Albani yayi taraju'i akan inganta shi ya da'afa hadisin a cikin silsilatul ahadisi ad-da'ifa hadisi namba ta 1894 ya ce hadisi ne mai rauni an gane abin da yasa Imam An-Nawawi ya kawo mana wannan a wannan babin tunda dama an ce ma'abuta falala ka ba su falalan su ko kaga wancan mai falalan na nashin ta gabatar da shi ko wancan daidai nasa aka basa wannan ma daidai nasa aka basa Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a cikin Kitabul Adab babun fi tanzilin nas manazilahu babun da ke karantar da ajja kowa a daidai matsayinsa ana ganewa to idan malami yazo kaga shi nashi darajar daban take ta malanta idan basarake yazo shi ma sai a ajje shi a irin matsayin da ake bawawa basarake idan shugaba ne sai a ajje shi a matsayin da ake ba mai shuwagabanni haka tsarin addini yace to amma mu yau sai ka gance kajuwa nan kawai suna kokarin kaza 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 ai wannan fashaliti ne a'a tsari ne na addinin musulunci ya karantar da mu kowa a baki darajarsa a girmama sa to kai ne zai amfanar da kai in aka wulakanta shugabanka wani amfani za ka samu ka san mutanen mu suna jin daɗi shugaba ya zo a wulakanta shi sai a ce ai maganinsa kenan ai in ni ne ma kaza ne ya saba wa tsarin addini dan an girmama shi baya nuna cewa ana tumasanci a wurinsa shari'a ne ta ce a girmama shi kuma shari'a ce ta ce a bashi wannan matsayin ba wai dan koda yana zaluntar mutane koda yana wa mutane ba daidai ba a yanzu dai a girmama shi zaluncin shi na kansa in kuma za a mai nasiha a same shi a gaya mai gaskiya shine abin da ya dace Allah ya sa mu dace saboda yanayin lokaci za mu takaita akan wannan hadisi idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a kan hadisin Abdullahi dan Abbasin, in akwai tambaya za mu amsa, in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi. Wa alaikum salam. Na'am, hadisin bai inganta ba. Shi Imamun Nawawi abinda yasa ya kawo hadisin anan yayi dace da babin da ya kulla. Sakon da yake so ya nuna maka girmamawa. Tunda ya kulla babin akan girmama duk wani ma'abuci falala a bisa falalarsa. Sai kawo wannan hadisin. Kaga a babin karfafa bayanan da ya a baya, kaga duk da akwai wasu hadisai da ba wannan ba, amma suna bada irin wannan sakon. An gane? Abinda ake so ka gane, kowa ka ɗauke shi a gwargwadon matsayin da yake da shi, ka yi mu'amala da shi. An gane? Yawwa. Don wani in ka gaya mai zai saurare ka, wani kuma yana buƙatan sai ka abin nan. Shi sa ma Ali bin Abi Talib yake cewa haddithun nasu bima ya'rifun. In za ku yi mutane magana, ku yi musu daidai da kwakwalensu. A turiduna an yukadzibu Allah wa rasula. Kuna so ku gaya musu magana, sai kai ƙarya kake yi. Ka ce mai Allah ya ce, kuma ya ce ƙarya kake yi. Sai ka ba shi daidai da kwakwalwarsa da zai iya ɗauka. Kaga shi ma an sauke mutum mai daidai matsayinsa. Akwai karatun da baka yi cikin ɗalibai ne, akwai wanda baka yi na awam ne, kawai sai ka dunkule kawai ka ba su. An gane? Kowa a ajiye shi a matsayinsa. Allah ya sa mu dace. Wa alaikum salam. Kufa. Ya haɗu da Mughiratu bin Shu'ba. Ya haɗu da Mughiratu bin Shu'ba, amma bin haɗu da Nana Aishatu ba. Na'am. Kuma Mughiratu bin Shu'ba ya riga Nana Aishatu rasuwa. Dan Nana Aishatu ta rasu shekara 57 tazaranta da Abu Huraira. Shi ya mata sallah bayan ta rasu. Abu Huraira ya mata sallah. Shi kuma bayan ya mata sallah da ƴan abin da shi ma ya zo ya bar duniya. Na'am. Amin. Na'am. An gayyaci kuma mawadata. Sai akwai kujerar na mawadata daban, akwai kuma na talaka daban. Abinda aka yi magana shi ne ya zama na cewa galibin wa'anda suka ci shi ne wanda sun wadatu daga shi. An gane? Sun wadatu daga wannan abin a gayyace su walima. Manzala ce tun da irin wannan walimar. Amma ba laifi ba ne a matsayinka na babban mutum, kamar yadda kake yanzu misali. Idan za ka aurar da ɗiyarka, dole akwai abokan sana'arka da za su zo, ka ga wannan special guest kenan ko? Akwai kuma wa'anda an taso ana tun ana yara tare, kuma Allah ya ɗaukaka ka a kansu. Kaga duk da haka za su ce abokinmu ne, to kaga ba yadda za ka mu'amalanci wa'ancan haka za ka mu'amalanci wa'annan ba. An gane? Su wa'annan ka ajiye musu wurinsu, wa'annan ma ka ajiye musu wurinsu. Kaga kowa ka ajiye shi daidai. Amma abinda manzo Allah ya hana ya zamana cewa ka gayyaci zalla wa'anda sun wadatu daga wannan abincin, ba talaka, duk masu kuɗi ne. Kaga wani ma zai dan bantala nama ne ba shi anan, kaga yayi waste kenan. Amma in talaka ne, talaka zai zo ya ci daɗi sannan ya maka addu'a. Amma wancan ba lallai bane ya maka addu'a, saboda ba sabo bane a wurinsa. An gane? Sai wanda yake da addini shine zai iya ce ma Allah ya saka da alkhairi. Wani ma sai dai ce ai baka yi wani bajinta ba, saboda baka bada kaza ba, baka bada kaza ba. An gane? Shi yasa manzo Allah ce tun da irin wannan walima da mawadata zalla kawai aka kira. Yawwa. Yawwa, in aka rarraba nan ga nan special guest din ka, nan kuma ga abokai wanda an taso tare ana mu'amala, shin wannan bai saba shari'a ba, amma ya zama na cewa irin wanda ake bada fasting din ba wani talaka zalla masu kuɗi ne, manzo Allah ce tirda irin wannan walima. Allah ya sa mu dace. Abinda muka karanta daidai, muna roƙon Allah ya karɓa. Wanda muka yi bisa kuskure, muna roƙon Allah ya yafe mana. Yanda Allah ya tara kuskokin mu a wannan wuri, muna roƙonsa ya tara mu a cikin Firdausul A'la. Shugabannin da ya azurta mu da su muna roƙon sa ya tausasa zakatansu ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka idan mutuwan mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin allah ya shirye ka sarki